Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 7 ga watan Maris na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai.
Kasar Iraki ta nuna jin daɗin ta bayan da Amurka ta cire ta daga jerin kasashen da aka hana wa shiga nan Amurka. Amurka ta aikawa da Koriya ta Kudu wasu makaman kariya a mataki na farko domin ta kare kanta daga Koriya ta Arewa. Wani janar ɗin ƙasar Sudan ta Kudu da ya sauya sheka ya zargi shugaba Salva Kiir da cewa yana ɓata ƙasar kuma lokaci yayi da za a kawar da gwamnatinsa.
A shirinmu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da Sanata Kabir Marafan Gusau akan binciken wasu kuɗaɗe da za a fara a ma'aikatar sarrafa man Najeriya. Bayan haka za ku ji rahoto akan bikin kaddamar da aikin gina hanyar jirgin ƙasa daga Lagos zuwa wasu manyan birane a Najeriya da gwamnatin Najeriya ta yi yau. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wata zanga-zangar lumana da malaman makarantar boko suka gudana a jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Kasar Iraki ta nuna jin daɗin ta bayan da Amurka ta cire ta daga jerin sunayen ƙasashe mafiya rinjayen musulmi da sabon umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar na hana su shiga Amurka. Yayin da Sudan wacce ke ci gaba da kasancewa a jerin ƙasashen ke nuna da adawarta da wannan mataki. A wata hira da ministan harkokin wajen Iraki ya yi da kamfanin dalancin labarai na Associated Press, Ahmed Jamal, ya ce matakin janye sunan Iraki a jerin ƙasashen zai ƙara yaukin dangantakar da ke tsakanin Amurka da Iraki a yakin da suke yi da ƙungiyar IS mai tsatsauran ra'ayi. Sakatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce cire Iraki daga jerin sunayen ƙasashen da aka haramta wa shiga Amurka na wani lokaci ya biyo bayan binciken ƙwaƙwaf da aka yi kan 'yan ƙasar ta Iraki tare da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar ta Iraki. Yanzu sabon umarnin hana shiga ƙasar ta Amurka na tsawon kwanaki 90 da shugaba Trump ya yi wa kuskurima zai ta'allaka ne akan ƙasashen Iran da Siriya da Yemen da Libya da Somalia da kuma Sudan. Dangane da 'yan gudun hijira masu neman mafaka kuwa, Tillerson cewa yi.
And the State Department will implement the provisions in this order that allow for the admissions of refugees when it is determined they do not pose a risk.
Yace ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta aiwatar da wannan sashi ne da zai baiwa 'yan gudun hijira damar shiga ƙasar bayan an yi la'akari da cewa ba sa barazana ga Amurka. Sai dai har ila yau 'yan majalisa a ɓangaren 'yan Democrat nan Amurka sun yi Allah wade da wannan sabon umarni. Chuck Schumer shi ne shugaban marasa rinjaye a majalisar.
It's barely a fresh coat of paint on the same car that doesn't drive.
Ya ce wannan sabon umarni tamkar wata mota ce da aka mata fenti wacce har yanzu ba ta iya tukuwa.
Amurka ta aikawa Koriya ta Kudu wasu makaman kariya a mataki na farko da ake kira THAAD a takaice, wanda za ta kare kanta daga takalar da makwabciyarta ta Arewa take yi, kamar yadda wani kwamandan Amurka a yankin Pacific ya faɗa a yammacin Litinin. Admiral Harry Harris ya ce aikawa Koriya ta Kudu da waɗannan makaman wani mataki ne na tabbatar da danƙon zumunci da ke tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu da kuma kare dakaran Amurka da ƙawayenta da ke yankin. Su dai waɗannan makamai na THAAD an gina su ne da ta yadda za su iya tsarewa tare da ruguza duk wani makami mai linzami, ƙira ballistic, mai tafiyar gajere ko kuma matsakaicin zango da aka cullo. A ranar Litinin ɗin da ta gabata, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami ƙira ballistic guda huɗu waɗanda ke tafiyar matsakaicin zango, inda uku daga cikinsu suka yi tafiyar kilomita 1,000 sannan suka faɗa a ruwan tekun ƙasar Japan.
Wani jiran ɗin ƙasar Sudan ta Kudu da ya sauya sheka ya zargi shugaba Salva Kiir da cewa yana ɓata ƙasar kuma lokaci yayi da za a kawar da gwamnatinsa. General Thomas Rilla Suwaka ya bayyana hakan ne a wata hira da muryar Amurka a wata mabuya da ba a bayyana ba jim kaɗan bayan da ya ƙaddamar da wata sabuwar ƙungiyar 'yan tawaye mai suna National Salvation Front. A cewar Janar Suwaka, shugaba Kiri yana ta kashe mutane ƴan ƙasar tare da cin amanarsu da kuma dishe musu burinsu. Saboda haka ya zama dole ƴan ƙasar su fito ƙonsu da ƙwarƙwatarsu ga su ga cewa sun sauke shi daga mulki. Sudan ta kudu dai ta fanjama cikin ƙangin yaƙin basasa ne tun bayan da faɗa ya ɓarke tsakanin masu goyon bayan shugaba Kiir da kuma wasu masu adawa da mulkinsa a shekarar 2013. Wannan faɗa ya raba sama da mutane miliyan 2 da muhallansu kana ya haifar da matsalar ƙarancin abinci a sassan ƙasar. A watan Disamba shekarar 2013 rikici tsakanin shugaba Kiir da tsohon mataimakinsa Riek Machar ya ɓarke bayan da Kiir ya zargi Machar da wasu mutane 10 da yunkurin yi mai juyin mulki.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, dakaran ƙasar Iraki suka karɓa ikon babban ginin gwamnati da ke yammacin birnin Mosul daga hannun mayakan IS. Wannan nasara da dakaran suka samu ta biyo bayan kutsawa da dakaran suka yi, inda sojojin haɗin gwiwar da Amurka ke marawa baya suka riƙa kai hare-haren sama domin ƙwato waɗannan yankunan, wato yankin da shine na ƙarshe da ya rage a hannun mayakan na ISIS a ƙasar ta Iraki. Tun a tsakiyar shekarar 2014, mayakan IS suka karɓa ikon Mosul da wasu yankuna da ke arewaci da yammacin Iraki, haɗe da gabashin Siriya. A watan Janairun da ya gabata, Iraki ta karɓo ikon gabashin birnin na Mosul bayan da aka kwashe watanni ana ba ta kashi. Yanzu dai an mai da hankali ne wajen ƙwato tsallaken kogin Tigris, inda a nan aka fara wata sabuwar fafatawa tun makonni 2 da suka gabata.
Majalisar Dokokin Hungary ta amince da wata sabuwar doka wacce ta bada umarni a fara tsare masu neman mafaka a wani sansani da ke kudancin iyakar ƙasar, yayin da za a ci gaba da aiki a kan takardun da suka gabatar domin neman izinin zama a ƙasar. A ƙarƙashin wannan doka wacce aka amince da ita a yau Talata, za a riƙa tsare bakin haure a wasu ɗakunan kwantena, kuma ba za a bar su fice daga sansanin ba sai dai idan sun zaɓi tsallakawa zuwa cikin ƙasar Sabiya. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna matuƙar damuwa kan wannan sabuwar doka. Tana mai cewa dokokin ƙasa da ƙasa na Tarayyar Turai sun nuna cewa za a iya tsare masu neman mafaka ne kawai idan akwai wasu ƙwararan hujjoji. Ita dai ƙasar ta Hungary ta yi buris da yunkurin da ƙungiyar Tarayyar Turai ke yi na raba dubban 'yan gudun hijira da ke kurara a yankin a 'yan shekarun nan. Hujjar ta kuma ita ce tana yin hakan ne saboda tabbatar da tsaro da kare al'adun nahiyar ta Turai.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani mataki na binciken ƙwaƙwaf a kan yadda ma'aikatan man fetur ta Najeriya ke sarrafa ɗanyen mai da yadda kuɗaɗen da ake samu ke shiga asusun gwamnati, Majalisar Dattawan Najeriya ta ce tana da niyyar binciken ɗaukacin ayyukan ma'aikatan man fetur ɗin daga shekarar 2006 zuwa 2016. Shugaban kwamitin binciken Sanata Kabiru Marafan Gusau shi ne ya shaida wa muryar Amurka haka a wata hira da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, inda ta nemi ta san hujjojin binciken bayan gwamnatin Muhammadu Buhari ta ce ta cire tallafi ga amsar da ya bata.
Abubuwa uku mun ka kawo. Na farko, tallafin da aka bada ba mu san dalilin da ya sa ma'aikatan mai za ta karɓi wannan kuɗi ba, bisa la'akari da ana bata ganga ta mai 445,000 kullun ta Allah domin ta tace ta bai wa 'yan Najeriya mai, duk da yake tana biya, amma dai ana bata wannan kuma in ta tata kaya riba za a ci da sauransu. To bayan wannan kuma sai ta dawo ta ce a wai ita ma ai ta yi asarori na tallafi, shi ne aka biya ta ₦5,000,000,000, ana magana naira ₦5,000,000,000 shi ne abinda suka ansa na matsayin tallafi. Magana ta farko kenan. Magana ta biyu, akwai mai da ake ce ma AGO, wata mutanen mu suna ce masa gas, wanda manyan motoci suke sha da generatoci, shi wannan an riga an cire tallafi a kan shi. Kawai daga ba mu san daga ina ba, sai hukumar mai kawai ta ƙasa ta zo ta fara shigowa da shi, lokacin nan ya yi tsada, sai ta shigo da shi sai ta baiwa mutanensu waɗanda suka so can. To wannan mai da anka shigo da shi, shi ma da yanda aka raba shi muna bincike, NPC ta zo ta gaya mana lita miliyan nawa ta shigo da shi, kuma dawa dawa ta ba. yawa domin ba mu ce ka raba mutane ba in zaka shigo da abu ne to ka raba mu duk ɗan Najeriya gurgurdan hali ba zaka iya ba kowa ba amma dai kai kokarin ka gwada alaman adalci to shi adalcin muke son mu gani an yi adalci wajen raba shi ko ba ai ba sannan an mu gwamnati adalci ita ma domin idan ka shigo da shi a naira 140 arba'in misali kuma ana sayar da shi naira 360 kuma ba karya doka bane ba tunda an riga an cire tallafi shi a kace gaba ɗaya to tunda gwamnati ce yanzu can tana bada tallafi akan man fetur nan kuma ga wani ta shigo da shi kuma akwai riba da yawa sai ta ci riba da yawa don ta rage wancan tallafin da ta bada yau sai magana ta uku da bincike ana baiwa mutane ajiyar mai a tankunan su akwai waɗanda suka zo sun gina tankuna na haya misali to kawai sai muka waye gari wayannan mutane bayan gwamnati ta kawo manta aje ta biya su kuɗin ajiya kuma sai suka sace mun suka sayar shine na cike miki yanzu haka yanzu mun gano wasu mutum biyu wayanda sun ka sace lita miliyan 100 bayan an biya su kuɗin ajiya sun sace lita miliyan 100 wanda kuɗin su ya kai naira miliyan 14,000
menene binciken da majalisar dattawan ke yi zai haifar ne wannan ita ce tambayar da nayi wa kakakin majalisar dattawa Senator Aliyu Sabbi Abdullahi
abinda dai zan ce wannan binciken za ta kawo na daya za ta hana sama da hwadi da kudin jama'a wanda kuma yayin da mutum daya da zai samu dama ya sace biliyan 10 in aka hana wayannan biliyan 10 din ai kaga sai aje ayi mono Lioji Bridge da Gulbin Boka Bridge aje a ƙara samu no hanyar watan Lumma zuwa Rufiya zuwa Sote to ire-iren haka shine abinda muke dauka jama'a za su amfana saboda me gwamnatin tarayya za ta samu kuɗi na shiga wanda za ta ƙara ba ta sai ta dauki bashi ba za ta samu kuɗi da za ta yi matalakawa aiki a bada tallafi ga aikin noma mutane su samu aikin yi sha'anin wuta na lantarki din nan ga manbila hydro ana son a yi inda da kuɗi ne ba sai a ja gaba ta ba
abin jira a gani dai shine hanyoyin da gwamnati zai bi wajen daƙile cin hanci da rashawa a Najeriya Madina Dauda Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da aikin gina hanyoyin jiragen kasa daga Lagos zuwa wasu manyan jihohin kasar da zammar bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. Farfaɗo da hanyar dogo dai na ɗaya daga cikin alƙawuran gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya halarci wannan bikin ga rahoton da ya aiko mana.
Mukaddashin shugaban Najeriya Professor Yomi Oshinbajo shine ya bayyana hakan a lokacin da yake kaddamar da layin dogo na zamani wanda zai tashi daga birnin Lagos zuwa birnin Ibadan shi dai wannan layi na dogo zai kasance na zamani Yomi Oshinbajo ya bayyana cewa
First it signals the determination of the President Commander in Chief President Muhammadu Buhari to modernize the national rail system in keeping with his promise to the Nigerian people.
Yace kaddamar da layin dogo na daya daga cikin kudurorin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fi baiwa fifiko kamar da kuka sani yayi alkawari a lokacin rantsar da shi zai baiwa hanyar dogo fifiko ta ganin cewa an hade akasarin jihohin Najeriya da layin dogo ta yadda za a samu sukunin fitar da kayayyakin gona da na yau da kullum daga Najeriya zuwa kasashen waje kana kuma daga kasashen wajen zuwa lunguna da sakuna na kasa
The railway network will support efforts to diversify the economy and enhance our export potential.
To ko ina alfanun wannan layi na dogo engineer Usman Abubakar shine shugaban hukumar gudanarwar hukumar jiragen kasa ta Najeriya.
Ai wannan ba karamin abin alheri da ya samu Najeriya. Saboda duk duniya yanzu an koma tafiye-tafiye da daukan kaya ta hanyar jirgin kasa. To wannan biki da ake yanzu wannan shine tafiya ta farko mataki na farko na fara aikin hanyar dogo daga Lagos zuwa Kano amma yanzu din wannan zai tsaya a Badar ga wanda idan ya shiga jirgin sabon jirgi da muke daga Kaduna zuwa Abuja yadda mutane ke sha'awar abin suna jin dadi suna amfani da shi to lalle ba zai yi mamaki ba cewa mun dau wannan aiki da muhimmanci
shi dai wannan layin dogo idan aka kammala shi zai haɗe babban tashan ruwan Najeriya da kuma sauran jihohi na Najeriya ta hanyar Dogo. To ko wani alfanu hakan ke da shi ga tattalin arziki? Hajiya Hadiza Bala Usman ita ce shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya.
Dole ne a tsarin da aka fitar da yau yana da muhimmanci, saboda in ba wai an daidaita cewa za a rika kwashe kaya daga wurin jirgin ruwa a bi da shi ta jirgin ƙasa, baya da za a samu amfani suna zuwa can sama ga wurin a arewa. Ko ƙasashen duniya a koda yaushe za a hada, akwai motoci suna yi, jirgin ruwa yana yi, jirgin ƙasa yana yi. Shi yasa ya kamata mu daidaita tsarin cewa jirgin ƙasa ya ci gaba da yi, kuma niwa su ma Inland Waterways su ƙarfafa yadda za a rika fitar da amfani daga port zuwa amfani da Inland Waters a kai su arewa, da kuma shi ma jirgin ƙasan da aka kawo yanzu. Wannan abu da muke yi yana da muhimmanci sosai.
Shi dai wannan layin Dogo, kamfanin da ke kera hanyoyi da gadaje da kuma layukan Dogo a sassa daban-daban na duniya na kasar China, shine ya dauki nauyin gina hanya wanda za a kammala kafin watan Disamba shekara ta 2018. Kwangilan kuma da zai lashe biliyoyin dala da kuma Nairobi. Baban Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda malaman makarantar Boko suka gudanar da zanga-zangar lumana a fadin kasar da safiyar yau domin nuna rashin jin daɗinsu akan halin da suka ce sun samu kansu ciki da kuma rashin cika alƙawuran da suka ce gwamnatin kasar ta yi masu. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya turo mana.
Irin yadda ta kaya kenan a garin birnin Kwanni a yau da safe, inda malaman makarantar Boko na garin kamaran da dukkan takwarorinsu na fadin jamhuriyar Niger suka gudanar da jerin gwano domin kokawa da rashin cikon alƙawulla da suka ce gwamnatin ƙasar ya yi musu, wanda ta ɗaukar musu tun ƙarshen shekara 2016. Kamar yadda magatakardan Sinan reshen birnin Kwanni Habibu Mumuni da na Sina Saib Abdulaziz suka yi mini ƙarin bayani a wurin zanga-zangar.
Wannan hitowa da muka yi ta yau saboda yajin aiki ne muka ajiye na kwana biyar, wanda za a yi shi game da march duka cikin Niger da meeting. Kenan dan mu nuna bakin cikinmu bisa ga tabarbarin lakwal da aka kawo wannan gwamnati ya yi sake duk lakwal ta lalace. Don saboda haka ne muka hito, mu kwatanta ma duniya, mu kwatanta ma mutane yanda mu shanin lakwal suke cikin matsala da yanda lakwal kin take cikin matsala ita da kanta da kanta.
Ini du yanda an kai matakan mutane sun ku doka gawon ga jerin gwano shi, alhamdulillah kun yi da mutane su kai kyau. Kenan babu wani rabon kanu tsakaninmu, duk muna nan salma an yake akwai mutane kalilan ne tsakanin su a da matsala, su kuma muna roƙo Allah sa nan zuwa kwana biyu su ga juna tsakanin su, tun kungiya guda ke su gyara kanu su.
Tun dai lokacin da ministan makarantun Boko na karamin aji Dr. Malam Marte ya bayyana cewa za a yi bincike akan sani na ilimi na malaman makarantun Boko 72,000 a cikin kasar, aka soma huskantar tashin kura tsakanin gwamnatin jamhuriyar Niger da kungiyoyin malaman makarantar Boko da suka ce akai kasuwa. Waɗansu daga cikin malaman makarantar ɗiya mata sun yi mini ƙarin bayani game da wannan yajin aikin duka a wurin zanga-zangar ta sanyin sahiyar yau.
Wanga yaji aiki dai da mun ka halarta, matsaloli da na matan da na maza duk ɗaya ne, matsalolin mu guda ne duka, mu duka da mazan da mata duk matsalolin mu guda ne, ko kuwa guda ce mu muke yi, bori guda ne muke matsayi da mu da mazan duka gaba ɗaya. Bayan wannan yaji aiki da muke nan gayi, muna jiran gwamnati, tunda kowa ce muke tsakanin mu da su gwamnati. Revendication kin mu sun san shi, kuma mun yi alkawari da su gwamnati, akwai protocol kin da mun kai sinye tare da su. Muna roƙon su protocol kin nan fa, abinda mun kai sinye da su fa su doke shi da muhimmanci, tunda lut syndical yanzu an ka fara. In dai abinda mun kai sinye da su gwamnati bu su rika shi ba, bu su rike amana abinda mun kai sinye, kowa har gobe har jibi har gata muna nan tsaye sai mun yi kokuwa da su gwamnati.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashin Hausa na murya Amurka zan gabatar. Idan mai sauraro na biye da mu a makon da ya gabata, shirin ya da zango ne a ƙasar Jamhuriyar Niger inda aka gudanar da wani bikin baje kolin kayan albarkatun gona da kiwo. A wajen bikin nema wakilin murya Amurka a Niger, Sulemu Muna Barma ya samu zantawa da Adamu Brema na kamfanin Husa'a da ke sarrafa iri na zamani, wanda kuma ya bayyana mana ire-iren iri na zamani da kamfanin su ke sarrafawa. Ga cigaban tattaunawar.
To wannan abubuwa kamar kuna bayani akan su ne a daidai lokacin da muke ciki a halin yanzu, akwai matsalar canjin yanayi wanda ya kawo karancin ruwa. Ya kake gani wannan iri dukkan su suna da jimirin ruwa, kamar idan aka dade ba ai ruwa ba za a samu matsala da su ba?
To lalle cikin su akwai wanda suna iya, ko an dade ba ai ruwa ba suna iya tenir, kamar dai wanda nake ce muku zati bin nan yana iya tenir. Amma don yanzu akwai matsalar ruwan nan, kun san yanzu lokacin ruwa ya fara faduwa, ruwa ya fara zuwa sai kaga yayi wata biyu zai wata uku shikenan ya tsaya, bai kai yanda wancan hacimu na galgajiya sai su nina. To shi na wanga da sun samu ruwa ko sun ga ruwa zai tsaya ne, sai kaga ba su yi makara ba, sun hidda abun nan, sun hidda kai don su yi zahi su bada, in ka sa shi dai baka dai rasa abun da zaka ci insha Allah.
To ta wace hanya talakawa manoma ke samun wannan iri a gare ku?
To mu irin namu, mu dai zaman mu dosa ne muke da zama, amma bayan wannan muna da wanda ake ce mishi point event, inda muna aje kaya da ana saida. Bancin shi kicin jaha Doso, muna kasuwanni wanda ake sati sati, muna bin kasuwanni muna saida mu mutane.
Wato kuna shiga karkara domin sanar da talakawa?
Muna shiga karkara, muna hoda talakawa yanda suke kun muna saida musu. A ra yanzu mu kilo kilo ne akwai nan, in mutun yake koda kar da kilo ne yake so, mu muna saida mishi. Mu gurin mu wanda basu da karhi su samu, su ma su samu irin nan mai kyau, koda kadan mutun ya samu kadan ya sa su wuri mai kyau, ka gani yana iya amfanin shi kore.
Kuna huskanta matsaloli wurin samun tanadin wannan iri?
To matsalolin da muke samu wajen gwamnati ne, don kowane shekara gwamnati yana saye iri da zai raba ma talakawa don su bunkasa. To gwamnati wata rana in za a bada sai su tai su ba wasu da ba masu sarrafa iri bane, sai a kawo iri wanda bai da, ba a ce mishi iri, a kawo dai saba haka nan wanda bai da kyau a ba talakawa su sa, maimako a dauko iri masu kyau wajen masu sarrafa iri wanda sun ka san muhimmancin shi, maimako a ba su sai a tai a ba wasu mazambanci su kawo wasu abubuwa da bai yi dai, wasu ba su ma yi nan in an kawo.
Wataƙila mai sauraro zai so ya san ina kuke samun wannan iri na zamani.
To mu muna aiki ne da Inran, muna aiki da Ikrizat, muna aiki da Direction Regional na Agriculture, ma'aikatan bincike duka muna aiki da su, suke muna kai har laboratoire ana duba. Don muna daukan uwan, muna daukan shi can Inran, mu zo mu sashi mu samu abun nan wanda ake ce mishi J-Cat. Muna da producteur contractuel wanda za mu ba J-Cat din nan su yi produce J-R-N. R-N din nan shine muke ba masu noma, su noma su samu abun da sun kici, don J-R-N shi iri ne, J-Cat din nan uwan irin ne. To in ya kai ga R-N yanzu sai a ba manoma su tai, a ba manoma su ma su tai su nomai don su ci abu, don su ci, amma ba don iri ba.
Su waɗannan iri a ƙarshe muna so mu san ya kake gani suna buƙatar takin zamani ko kuwa suna yi da takin gargajiya?
Lalle iri, duk wani iri in ya samu takin na gargajiyan nan ya yi na takin zamani. Takin zamani muna sa shi dai ne don takin gargajiya bai ishe mu ba, kuma mu muna so da gaugawa mu samu abunda mun ka ci. Amma lalle ya yi so in akwai takin gargajiya, mutum ya sa tacin galgajiyan nan da kyau, ya hiso tacin galgajiyan nan. Amma in babu tacin galgajiyan, yanzu abun ganmu kasa gonakanmu sun mutu kwarai, ba mu da kuma tacin na galgajiya isasshe, dole sai mutum ya sa angare nan don ya samu ya tada mishi abun nan gonan shi da kyau.
ta wace hanya kuke saran isar da wannan kayayyaki zuwa wasu sassan kasa tunda kai maganar ku a jihar Doso kuke wannan harkoki naku?
Lalle inda muke kullum mutane suna tura mu command iske har kasashen waje muna kai mun sabu kai hammali har abun ga har wajen Tanzania mun sabu kai iri don akwai lambobin mutane suna kiran mu suna hoda mu suna so iri kaza suna so iri kaza muna tura musu wasu daga bisu ma sai mu tura musu su tura mu kudi cici jawoyi sai mu tura musu.
Adamu Brema kenan na kamfanin Husa'a da ke sarrafa iri na zamani a kasar Jamhuriyar Niger a tattaunawarsu da Salamu Muna Barma lokacin bikin baje kolin kayan albarkatun noma da kiwo. Masu sauraron mu, ƙarshen shirin namu ne yau kenan, sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Masile wanda ya taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
A gaida Sarfil Hashin Gumel. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na fari ya fito daga Hadiza matar mai kamiya a Oje Kwatas Kombi, wanda ke cewa muna farin ciki da soma gyaran filin jirgin sama da ke Abuja domin zai taimaka wa tattalin arzikin Najeriya bunƙasa. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Abubakar Sadiq Dalal, jihar Adamawan Najeriya, da Abubakar Ibrahim Kawu Girgir, shugaban matasan jihar Yobe, wanda ke cewa salamu alaikum VOA Hausa. Muna jajantawa jami'an tsaron Jamhuriyar Niger bisa rassa jami'anta a wani hali da ƴan bindiga suka kai musu. Da fatan gwamnatin za ta gaggauta ɗaukar mataki tun kafin wankin hula ya kai su dare. To, sabon alƙalin alƙalan Najeriya, mu ƴan Najeriya mun zuba ido domin ganin irin ci gaban da za a kawo a ɓangaren shari'ar Najeriya, ganin yadda ɓangaren ya yi ƙaurin suna na cin hanci da rashawa. Sako daga Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban ƙungiyar mu da talaka reshen jihar Plateau, da Balan Bais direban tanka Jos. Sai kuma sakonmu ta wakil Gambaruku, ɗalibi a kwalejin Gumel, wanda ke salamu alaikum VOA Hausa. Hakika rantsar da babban alƙalin Najeriya da Professor Yemi Osinbajo ya yi a yau, sara ne ya zo daidai kan gaba, ganin irin tarin matsalolin da fannin shari'ar ƙasar ke fama da su. Da fatan zai bayar da cikakken haɗin kai wajen hukunta waɗanda aka same su da laifin wawure kuɗin ƙasa. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Malam Rilwana Sa'idu Gairi da Aisha Alhaji Lawali DA Gairi a jihar Zamfara da Ibrahim M. Abubakar Maiduguri jihar Borno, wanda suke cewa hakika ɗaure tsohon gwamnan jihar Adamawa wato James Bala Ingilari na shekara 5 a kurkuku bai zo mana da mamaki ba, ganin cewa duk abin da mutum ya shuka hakika to shi zai girba. Da ƙarshe muna fatan Allah ya sa hakan ya zama wani babban darasi ga sauran shugabanninmu na Najeriya baki ɗaya, amin. Shi ma Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe cewa ya yi hukuncin ɗaurin shekaru 5 da wata kotun jihar Adamawa ta yankewa tsohon gwamnan jihar James Ingilari, wani darasi ne babba ga shugabanninmu masu aikata almundahana da satar kuɗaɗen al'umma. Da haka hukumar EFCC ke cigaba da zakulo su ɗaya bayan ɗaya. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda shi ma na haɗin gwiwa ne, wanda ya fito daga Muntari Ɗan Ma'azu Baban Khalifa Jikan Kande da Idris Jikan Kande da Ibrahim Jikan Kande gidan mai kore jihar Sokoto, wanda su kuma suke cewa to jam'iyyar adawa ta Najeriya wato PDP ya kamata ku gane banza ba ta kai zo mu kasuwa, kamata yayi ku sasanta rikicin da ke tsakaninku kafin zaben 2019. Yanzu ku a dama da ku.
A gaida Ibrahim Jarmai. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To, Maryam, ƙasar Iraki ta nuna jin daɗin ta bayan da Amurka ta cire ta daga jerin sunayen wasu ƙasashe mafiya rinjaye musulmi da sabon umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar na hana su shiga Amurka, yayin da Sudan wacce ke cigaba da kasancewa a jerin ƙasashen ke nuna damuwarta kan wannan mataki da aka ɗauka. A wata hira da ministan harkokin wajen Iraki ya yi da kamfanin dillancin labarai na Associated Press, Ahmed Jamal ya ce matakin janye sunan Iraki a jerin ƙasashen zai ƙara yauƙin dangantakar da ke tsakanin Amurka da Iraki a yaƙin da suke yi da ƙungiyar IS mai tsatsauran ra'ayi. Amurka ta aikawa da Koriya ta Kudu wasu makaman kariya a mataki na farko da ake kira THAAD a takaice, waɗanda za ta kare kanta daga takalar da Koriya ta Arewa take mata.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne a kan sabon babban alƙalin alƙalan Najeriya. Shin me kuke fatan gani babban alƙalin zai yi? A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdum da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu na yau Mr. Linus Rimkus, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.